sanar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Lahadi 2 ga watan Janairu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Ma'aikatan kashe gobara na kokarin kashe wata gobara da ta tashi a haraba ginin Majalisar Dokokin Ƙasar Afirka ta Kudu. Turai ta sami sama da mutane miliyan 100 da suka kamu da cutar coronavirus don bayan barkewar annobar kusan shekaru biyu da suka gabata. A cewar bayanai daga cibiyar da ke bibiyar bayanan coronavirus ta jami'ar John Hopkins. An jiddiye jami'an tsaron kasar Sudan da dama yau Lahadi, inda suka saka shingaye a babban birnin kasar Khartoum a daidai lokacin da ake ta kiraye-kirayen gudanar da gangamin nuna goyon bayan demokuraɗiyya da tunawa da shahidai da aka kashe a zanga-zangar baya-bayan nan.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa matsalar rashin tsaro da ta addabi wasu sassan Najeriya ta sa al'ummomin yankunan gabashin jihar Sokoto tunanin haɗa kai tare da taimakon gwamnati don su ceto yankunan nasu daga rugujewa sanadiyyar rashin tsaro.
Ba za mu riƙe hannuwanmu ba, muna kallon wannan bala'i mu ce gwamnati mana gwamnati ba ta yawa. Akwai abin da gwamnati ke yi, sannan ko tana son yi in ba mu haɗa kanmu ba, ba ta yi dai. Irin wannan haɗin kai da muke son mu yi ba maganar siyasa ba ce. Magana ce ta ceton ƴan uwanmu, ɗiyanmu da jikokinmu da ma'adam a haihuwa ba.
Tsohon gwamnan jihar Sokoto Attahira Ɗalhatu Bafarawa kenan, muna tafa da ƙarin bayani. Idan muka leƙa jamhuriyar Nijar kuma za ku ji cewa an gano wasu gwamman mutane da suka harbu da nau'in Omicron na cutar coronavirus.
Mun samu launi na variant wanda ake ce ma Omicron. Mutum 27 da anka gano suna ɗauke da wannan launi. Kuma launi ne wanda shike ne har yanzu ba a ƙare binciken shi ba.
Ministan Lafiyar Jamhuriyar Nijar kenan Dr. Ilyasu Idi mai nasara za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Har ila yau daga Nijar ɗin za ku ji yadda 'yan ƙasar ke ci gaba da yin addu'o'i da fatan alkhairi a wannan sabuwar shekarar 2022. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Lahadi, yau ma muna nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo, wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Ma'aikatan kashe gobara na kokarin kashe wata gobara da ta tashi a haraba ginin Majalisar Dokokin Ƙasar Afirka ta Kudu. Ministar ayyuka ta ƙasar ta faɗa yau Lahadi cewa gobarar ta fara ne daga bene na uku na ginin da ofisoshi suke, kuma ta yaɗu zuwa ginin Majalisar Dokokin inda 'yan Majalisar Afirka ta Kudu ke zama. Ta ce gobarar ta isa zauren Majalisar Dokokin Ƙasar, inda ta kira wannan rana ranar bakin ciki da demokuraɗiyya. Da misalin karfe 6 na safe a gogon kasar ne dai jami'an tsaro masu gadi suka sanar da faruwar gobarar da shugaban kasa Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa da wasu manyan 'yan siyasa da dama da suka je Cape Town don halartar jana'izar Archbishop Desmond Tutu. An gudanar da jana'izar jiya Asabar a majami'ar St. George da ke birnin, wanda gini ɗaya ne tsakaninsa da harabar majalisar. Turai ta sami sama da mutane miliyan 100 da suka kamu da cutar coronavirus don bayan barkewar annobar kusan shekaru biyu da suka gabata. A cewar bayanai daga cibiyar da ke bibiyar bayanan coronavirus ta jami'ar John Hopkins, an sami adadin mutane miliyan 290 da suka kamu da cutar. An ba da rahoton kusan mutane miliyan 5 ne suka kamu da cutar a Turai cikin kwanaki 7 da suka gabata, tare da 17 daga cikin ƙasashe ko yankuna 52 da suka hada da kungiyar Turai sun kafa tarihi na samun mafi yawan masu kamuwa da sabon nau'in Omicron na cutar coronavirus mai saurin yaduwa, a cewar kamfanin dillancin labarai na Faransa AFP jiya Asabar. Fiye da mutane miliyan 1 daga cikin waɗannan waɗanda suka kamu an same su ne a ƙasar Faransa, wadda ta shiga jerin ƙasashen Amurka da India da Brazil da Burtaniya da kuma Rasha, ta zama ƙasa ta shida da ta tabbatar da fiye da mutane miliyan 10 tun bayan barkewar cutar, a cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters. Ma'aikatar lafiya ta India ta bada rahoton mutane 22,775 sun kamu da coronavirus a jiya Asabar. Tana mai cewa sabbin kamuwar sun kawo adadin nauyin Omicron a kasar zuwa 1,431. Jami'an kiwon lafiyar jama'a duk da haka sun yi gargadin cewa mai yiwuwa adadin waɗanda suka kamu ya wuce kididdigar da aka fitar. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jibgiya jami'an tsaron kasar Sudan da dama yau Lahadi, inda suka saka shingaye a babban birnin kasar Khartoum a daidai lokacin da ake ta kiraye-kirayen gudanar da gangamin nuna goyon bayan demokuraɗiyya na tunawa da shahidai da aka kashe a zanga-zangar baya-bayan nan. An takaita hanyoyin sadarwa da suka hada da intanet da layukan waya sosai, yayin da sojoji suka yi amfani da kwantenoni wajen rufe wasu muhimman gadoji da ke gabar kogin Nilu da ke hada da Khartoum da ke wayanta. Kungiyar sa ido ta yanar gizo NetBlocks ta ce an katse intanet ta wayar hannu tun a hantsi gabanin zanga-zangar da aka shirya yi ta farko a sabuwar shekara. Masu fafutuka suna amfani da intanet don shirya zanga-zanga da kuma watsa hotunan gangamin kai tsaye.
Tuma dalla, kafin ku ji ƙarshen labaran za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A Najeriya, bisa ga yadda rashin tsaro ke ci gaba da wanzuwa, al'ummomin yankunan da ke fama da matsalolin sun fara tunanin haɗa kai wuri ɗaya tare da taimakon gwamnati don su ceto yankunan nasu daga rugujewa sanadiyar rashin tsaro. Wakilin muryar Amurka a Sokoto, Muhammad Nasir, ya aiko mana da wannan rahoton.
Matsalolin rashin tsaro da suka ɗaiɗaita yankuna da dama a Najeriya bayan kisan jama'a da sace-sace, haka ma sun kawo koma baya ga yankunan a haujin ababen more rayuwa da membawa na aikin ci gaba da ake iya gudanarwa a cikin su, duk da kasancewa suna ci gaba da tarwa tsewa. Hakan bai rasa nasaba da dalilin da ya sa gwamnatin Najeriya ta kafa hukumar raya arewa ta gabas yankin da kungiyar Boko Haram ta tarwatsa. Wannan karon ba gwamnati ce ba, sai dai al'ummomi ne na yankunan gabashin Sokoto a yammacin arewacin Najeriya, yankin da ya sha fama da ayyukan yan bindiga. Suka ga ya dace su haɗu dukansu tare da haɗin kan gwamnati su ceto yankin su daga ci gaba da rugujewa sanadiyar rashin tsaro. Tsohon gwamnan Sokoto Attahiru Dalatu Bafarawa jigo ne a jihar kuma dan asalin yankin ne na gabashin Sokoto.
Ba za mu rike hannuwanmu ba, muna kallon wannan bala'i mu ce gwamnati mai gwamnati ba ta iyawa. Akwai abin da gwamnati ke yi, sannan ko tana son yi, in ba mu haɗa kanmu ba ba ta yi ne. Irin wannan haɗin kai da muke son mu yi ba maganar siyasa bace, magana ce ta ceton ƴan uwanmu, ɗiyanmu da jikokinmu da ma'aikata a haihuwa ba. Shekara uku muna cikin wannan masifa.
Shugaban kungiyar raya yankin Farfesa Nasir Muktar Gatawa ya ce wani bincike da suka gudanar ya nuna akwai bukatar a kawo ɗaukin gaugawa ga yankin nasu.
Wannan yanki din gaba ɗaya yanzu kusan a ce ya rukuce, saboda me? Saboda wato matsaloli na tashin hankali da kuma kashe-kashen kawuna da ake yi. Sannan mu sani cewa mutane a wannan yanki din halin yanzu suna cikin hali na yunwa da kuma rashin tsaro. Mu sani cewa fa manya-manyan kasunni da ke wannan yanki din, wato wanda kasunni ne kamar na duniya ma za a cewa gaba ɗaya an kulle su.
A hujjar mahukunta kuwa gwamnan Sokoto Aminu Waziri Tambuwal kwarin guwa ya bayar ga wannan anniya ta al'ummomi masu fama da matsalolin rashin tsaro.
Ba tare da kuma mun kasa a gwiwa ba don daukan mataki da yadda Allah, da yadda Allah, da yadda Allah, ba dadewa ba bisa ga matakan da ake dauka kuma da za a ƙara dauka in Allah ya yarda za mu kai ƙarshen cutuci Allah ya yarda.
To ko ya sauran mazauna yankunan suka kalle wannan yunkurin da jagororin su suka assasa?
Sunana dai Muhammadu Talla Yusuf Kautu Isa. Shekarar mu biyu makarantun nan mu gaba ɗaya ba a karatu na primary, ba a noma. To alhamdulillah irin Bafarawa da ya fito fili saboda ya san matsalolin nan suna nan garuruwansu. To mun zura musu idanu mu gani za su yi, sannan kuma ni an manowa wadda aka son a cimma.
Sunana Muhammad Abdullahi Muhammad Tsabai da sabon Birni. Idan ka duba waɗannan matsaloli na tsaro duk sun shafi waɗannan ƙananan hukumomi guda takwas, haɗin kanmu zai kawo nasara ga wannan lalura ɗin Allah ya rasa.
Wannan yunkurin a cewar jama'ar yankunan ba ruwansa da siyasa, domin matsalar rashin tsaro kowa takan shafa ko da baya jam'iyya. Akan haka ne suke jan hankalin dukkanin 'yan asalin yankin da su bayar da haɗin kai domin a gudu tare a tsira tare. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Madalla a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniyar.
Sufa fitika na yin kira da canje yadda ake kula da bakin haure da basu da takardun izinin zama a kasar Koriya ta Kudu biyo bayan cin zarafin masu neman mafaka a 'yan kwanakin nan. A ƙarƙashin tsarin shige da fice na yanzu, duk wanda ya samu odar kora game da waɗanda suka nemi mafaka kuma har yanzu suna jira za a iya ɗaure su a gidan yare na wani tsawon lokaci mara iyaka. Kungiyoyin kare haƙƙoƙin 'yan gudun hijira dai sun daɗe suna jaddada buƙatar gwamnati da ta sake duba sashi na 63 sakin layi na ɗaya na dokar shige da fice, wanda suke ganin wani mataki ne na ladabtarwa da take haƙƙin masu neman mafaka. Yanzu yayin da labarai na cin zarafi a cikin wuraren da ake tsare da su ke bazuwa, yunkuri na yin kwaskwari ma ga dokar na iya samun tasiri. Jiya Asabar, Amurka ta cire ƙasashen Mali da Habasha da Gini daga shirin cinikayya mara haraji biyo bayan barazana da shugaba Joe Biden ya yi na yin hakan kan zargin take haƙoƙin bil'adama da kuma juyin mulkin baya-bayan nan. Ofishin wakilin kasuwanci na Amurka ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa a yau Amurka ta dakatar da ƙasashen Habasha da Mali da Gini daga shirin kasuwancin agawo saboda matakin da gwamnatocinsu suka ɗauka wanda ya saba wa dokar agawo. Biden ya faɗa a watan Nuwamban bara cewa za a cire Habasha daga kasuwanci mara haraji da aka samar ƙarƙashin dokar bunƙasa Afirka ta Amurka agawo saboda zargin take haƙoƙin bil'adama a yankin Tigre, yayin da Mali da Gini su kuma saboda juyin mulki na baya-bayan nan.
Gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma a ɓangaren rahotanninmu. Hukumomin kiwon lafiya a jamhuriyar Niger sun ba da sanarwar gano wasu gwamman mutane da suka harbu da nau'in Omicron na cutar coronavirus a ƙasar, yayin da a gefe guda bayanai ke nunin cewa an samu ƙaruwar masu kamuwa da cutar ta COVID-19 a wannan makon. Lamarin da ya sa hukumomin suka ƙara nanata mahimmancin yin allurar rigakafin wannan cuta. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Muna Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Daga makon ƙarshe na shekarar 2021 da aka gano mutum na farko ɗauke da ƙwayar Omicron a nan Nijar, bayanan gwaje-gwajen da aka yi a farkon wannan shekara sabuwa sun tabbatar da samun ƙarin wasu mutanen kusan 30 da suka harbu da wannan sabon nau'i mai wuyar al'amari. Saboda haka gwamnatin ƙasar ta hanyar ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyas Idi mai nasara ta kira taron manema labarai da nufin yi wa jama'a hannunka mai sanda.
Mun samu launi na variant wanda ake ce ma Omicron, mutum 27 da an ka gano cikin waɗanda sun ka kamu suna ɗauke da wannan launi. Shi ko kun san kamar muna cikin wata biyu da ya shigo duniya, yau kusan ƙasa 100 suna ɗauke da wannan launin, sai yau ma ga mu mun same shi. Kuma launi ne wanda shi ka ne har yanzu ba a ƙare binciken shi ba. Game da wannan ne mun ka hiddo da sunan gwamnati wannan sanarwa.
Da yake ana cewa rigakafi ya fi magani, yasa hukumomin lafiya kiran al'umma akan maganar yin allurar rigakafi, kamar yadda suke ƙara tunatarwa akan mahimmancin mutunta matakan kariyar da aka shata tun a farkon bullar wannan annoba ta duniya.
Gwamnati ya ɗauki matakai daban-daban na kare al'umma, don haka muke tunatar da mutane su ci gaba su ma ƙara ƙarfafa sa takunkumi ko bazai, su ƙara ci gaba da tsabtace jikinsu da tsabtace hannunsu game da ko sabuni ko gel wannan wanda ake unhwani da shi. Mutane su kiyaye cunkoso. Babban mataki yau shaushawa ce. Waɗanda mutanen yau duk da sun ka kamu da wannan ciwon, balle waɗanda a kwance binciken da an ka yi ba wanda an kai ma shaushawa. Da sunan gwamnati muna kira ga mutane su hito su yi wannan shaushawa. In ma mutum ya kamu in yana da wannan shaushawa ba zai irin wannan mugun ciwon wanda zai kai shi kwance ba har ya rasa rayuwar shi.
Mutane kimanin 7,405 ne aka kesta cewa sun kamu da cutar corona a nan Nijar daga farkon bullar wannan annoba a ranar 19 ga watan Maris na 2020 kawo yau. Lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutane 275 yayin da aka yi nasarar warkar da mutane 6,926 wasu sama da 200 na shan magani a yanzu haka. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulaiman Mala Barma da wannan rahoton. Har yanzu dai a jamhuriyar Nijar din, ƴan ƙasar na ci gaba da bayyana fatan su a wannan sabuwar shekarar ta 2022. Sun kuma bayyana abubuwan da suka fice musu tuwo a ƙwarya a shekarar da ta gabata ta 2021. Ga Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani.
Mun saka gajin mallan Sani mai kasarta. To lalle dai abubuwan suka dame mu a matsayin mu na ƴan ƙasa duka bai kai da tsaro ba. Yau babban matsala da muke fuskanta a jihohi guda 2-3 na ƙasar Gatam matsalar tsaro. Kashe-kashe yayi yawa, tashi hankali yayi yawa ko da yaushe. Wannan duk wani ɗan ƙasa da ka sani wanda san ciwon ƙasa dai, shi na hawata ya ce a ce jiha guda ta samu matsala ko kuma wata jiha ta samu matsala. Wai dai shi ce shi na hawata ya ce a'a ni tunda ina cikin jiha ta ba matsala a'a tana iya ta shawo ta dawo ga jihar ka. Kuma abin da shawo ta jiha yana zuwa wata jiha.
Adamu Wanza daga su gidan Kebea. Sai dai a ce gode ma Allah alhamdulillah ga matsalar rashin kasuwa sa'annan abu ko na saida na dai an dai gode da haraka ta zuwa kanan za a daidaita yanzu na zancen kasuwanci sun yi shada rayuwa
Adamu daga jarkasa kenan sai wannan shekara tiya sai dai mu ce alhamdulillah mun gode ma Allah akwai tashi hankali sosai cikin wannan kasa ta mu ta Niger abinda muke addu'a mun ji Allah ya shi mana magani
yayin da ɗan kasar ta jamhuriyar Niger suka tsunduma a cikin shekara ta 2022 kamar dukkan al'ummomin duniya sun yi fatan samun alheri da maganin matsalolin da suka tunkara a shekarar da ta gabata ta 2021.
Sunana Aini to fata alherin daga garin cikin shi yadda Allah ya nuna mana wanga lokaci Allah ubangiji ya nuna mana baitin shi cikin salama Allah ya sa mu dace Allah ya hada mu da alherin da yake ciki aka san haka ubangiji Allah ya zaba mana abin da zai mu alheri.
Sunana Muhammad Sani Ibrahim da ke nan birnin Kwani. Lillahi abin na gaba wanda ke kan gaba ke ci ma ƴan tuwa ƙwarya babu kamar matsalar tsaro dan an yi duba da yanayin da kasar mu ke ciki ta barazana dangantse da ƴan ta'adda kaga wannan ita ce za a sa gaba sannan na biyunta damuna ta zo ga yanda ta zo kaga akwai matsalar abinci wannan yana daga ciki na biyu sannan kuma da dai sauransu dan abubuwa suna da yawa baka iya lista su.
Sunana Abu Zaidi Yakub. Wannan shekara da yau da ta wuce to ba mu fata abubuwa waɗanda muka gani gare ta na ɗai kyoruta na biyu rashin ruwa na ku rashin wadata abinci wannan sabo shekara muna mula roko ga Allah ga maiki Allah ya tabbatar mana alheri Allah ya bamu zaman lahiya da abin da lahiya za ta ci.
Hukumomin kasar ta jamhuriyar Niger sun yi wa ƴan kasar fatan alheri da roƙon kowanne daga cikin su da su roƙi Allah tabaraka wa ta'ala da ya warware wa kasar dimbin matsalolin da ta fuskanta a shekara 2021 da suka ta'allaka ga matsalolin tsaro tsadar rayuwa rashin samun ruwan sama masu yawa waɗanda su kawo cikas ga noman damana da cutar coronavirus. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bako. Masu sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci tare da sake kasancewa a cikin shirin matasa a duniyar gizo da ya saba tabo batutuwan da suka shafi al'amuran matasa a kafafen yanar gizo. A wannan makon shirin na musamman ne ya kuma ba ku dama ku sada zumunci tare da faɗin ra'ayoyinku game da shekarar 2021 da kuma fatanku ga wannan sabuwar shekara ta miladiya 2022 da muka shiga. Albarkacin hakan na zakulo wasu daga cikin ra'ayoyinku ta shafinmu na Facebook da WhatsApp. Kamar koyaushe sunana Shamsiya Hamza Ibrahim jagorar shirin. Yanzu bari mu ji ga ra'ayin malami na farko.
Assalamu alaikum shirin matasa a duniyar gizo. Sunana Radio Abdullahi daga nan birnin Jos jihar Plateau. To ina taya ƴan uwa masoya tare da masu sauraron tashar VOA Hausa murnar shiga wannan sabuwar shekara. Lalle abin alfahari ne kuma abin farin ciki ne tare da lokaci da ya kamata mu miƙa godiyar mu ga Allah subhanahu wata'ala da ya nuna mana karshen wannan shekara ta 2021 lafiya. Kasancewa mun fara shekarar tare da dimbin mutane amma Allah bai nuna musu wannan lokaci ba. Lalle dole mu gode wa Allah tare da fatan wannan sabuwar shekara da muka shiga ta 2022 Allah ya sa mu shiga a sa'a sannan dukkan matsalolin da muka fuskanta a baya a cikin shekarun da suka gabata su zama mana tarihi mu fara wannan shekara lafiya kuma mu ga karshen ta lafiya.
Assalamu alaikum sunana Honorable Abdulmanaf Usman daga Zamfara. Alhakikanin gaskiya wannan shekara ta 2021 ba mu fatan Allah ya maimaita mana irin ta ga yanayin da muka shiga a tabarbarewar tsaro kuma muna fatan ita shekara ta 2022 Allah ubangiji ya kaddarci ita ce karshen matsalolin da muka fuskanta mu ƴan Najeriya. Allah ya kawo mana karshen wannan masiba, kawo mana dauki da kanshi kuma ya ƙara yalwantar mu da shugabanni masu tausayin mu.
Albarkan da ke cikin wannan watan Allah ya sa mu da shi, shirin da ke ciki kuma Allah ya katange mu da shi. Allah ya ba mu arziki mai amfani duniya walakira. Allah ya yayi mana fitintun da suke tamu kasar mu. Allah kuma ya sa mu cika da kyau da imani. Sunana Rahman Muhammad Rafa'i na Lele, ina yi wa ƴan uwana na Lele family barka da wannan sabon shekara.
Kuwa munnar Ibrahim Alki cewa yake fatan mu shine Allah ya yafe mana zanuban mu na shekarar da muka yi ban kwana da ita wannan da muka shiga kuma Allah ya sa ta zo mana da alkhairai da kwanciyar hankali. Dabo Muhammad Yola yace ina taya al'ummar duniya baki daya barkanmu da iskan karshen shekara da fatan mun shiga sabuwar shekara lafiya musamman ma al'ummar kasa ta Najeriya. Allah ya sa shine karshen tashin hankalin da muke fama da ita. Babawo mata mai addu'a yace mu dai fatan mu da addu'ar mu Allah ya kawo mana daidaituwar al'amura a kasashen mu baki daya. Ina yi wa ilahir ma'aikatan VOA Hausa fatan alheri. To muna godiya. Bari mu je ga ra'ayi na gaba ta kafar WhatsApp.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Muawiya Abdulkadir Jos. Ra'ayi na ga wannan tsohuwar shekara da tauce da kuma sabuwa da zamu shiga shine mu dage da addu'a da tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya zauna da mu lafiya. Allah ya zauna da masu tarata baya da abubuwan da suke faruwa su kuma wanda za su yi Allah ya shirya mana su wanda ba za su yi ba kuma Allah ya mana maganin su. Wannan shine ra'ayi na dagewa da addu'a da kuma tawassuli ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
Amin ce Ruqayya Abdullahi a wani. A wannan magana take haka take gaskiya muna fatan masifar da muka shiga a shekarar 2021 nan da zamu barta Allah kada ya maimaita mana ita. Duba da mugayen har-haren nan da ya faru da tsadan kayan masarufi rashin tsaro Allah ya mana maganin shi a shekarar nan da zamu shiga. Allah iyaye mana dukkan wannan masifa kuma muna roƙon Allah ya yafe mana zunuban mu. Allah ya gafarta mana ya kawo mana dauki ga gaskiya.
To shi kuma Abdulkarim Ahmad cewa yace fatan mu dai Allah ya sa mun shiga sabuwar shekara a sa'a. Allah ya ba wa arewacin Najeriya zaman lafiya, ya raba mu da matsalar tsaro. To sai kuma sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Aminu Adamu Malam Maɗori tare da Umar baban yayin sabon gida da Kumar Hassan Hamza Sule ta Karkar daga jihar Jigawa suka ce salamu alaikum muryar Amurka. Mu dai fatan mu a wannan shekara shine samun cikakken tsaro da zaman lafiya mai dorewa a kasar mu Najeriya. Mu muna so mi kira ga ƴan kasuwa masu ƙara kayan su kuɗi idan ƙarshen shekara ta yi. Dan Allah, ji tsoron Allah, ku tausayawa malam talaka domin a halin da ake ciki yanzu ba kowa bane yake iya biya wa kansa da iyalansa buƙatun yau da kullum. Ina kuma ga ƙara kayayyaki kuɗi da ƙarƙashe muke kira ga gwamnatin ƙasar mu Najeriya ta duba makomar talaka kafin ta yi tunanin ƙarin kuɗin man fetur. Muddin mulkin ana yin sa ne da zumbar kyautar ta rayuwar malam talaka. Sai sakon
karshe dai fito daga Muhammad Ishaq Aja dake cewa wannan shekara da aka fita daga cikin ta ta 2021 an zubar da jini mara iyaka wanda Allah kadai ya san adadin su. Fatan mu dai Allah ya gafarta ma waɗanda tashin hankali ya rutsa da su. Mu kuma ɗan baya Allah ya kare mu.
Jinjina a gare ka Ibrahim Suleiman dan Iro da wannan wakar da karira mana mai suna social media duniyar matasa. Allah ya kara basira. Kuma sauraro iya lokacin da aka diban mu shirin kenan. Yanzu a madadin mahukunta da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi cikin wannan sabuwar shekara. A kuma ci gaba da kasancewa tare da shirin matasa a duniyar gizo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Bi salam.
Tuwa gaida Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu kuma bari mu karanto muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Baffa Haruna Bajoga na kungiyar Arewa Media Writers. Yace a madadin masu sauraron ku daga sassan duniya, muna taya ku murna shiga sabuwar shekarar 2022. Da fatan Allah ya kara muku himma da kwazo da juriya wajen ci gaba da haskaka mana. Wasiƙa ta gaba kuma cewa tayi alhamdulillah, muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da ya tabbatar da mu cikin rayayyu da ya nuna mana sabuwar shekara. Ina amfani da wannan damar wajen roƙon Allah da ya shiryar da mu, sannan ya shiryar da shugabannin mu, ya ba mu zaman lafiya a Najeriya, ya kawo mana sauƙin tsadar rayuwa da kayayyaki. Allah ya taimake mu a duk abubuwan alkhairin da muka sa a gaba, mu ga bayan sa cikin sauƙi. Allah ya yaye mana cututtukan zamani. Allah ka nuna mana wata sabuwar shekara da alkhairi. Sako daga Bala Muhammad Damban a jihar Bauchin, Najeriya. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce daga Jamila Ado Salati Goma ga Annabar Jau da Fatan Ado Salati Goma ga Annabar Jau. Suka ce gaskiyar magana, ba mu taɓa ganin shekara mai tudu da gangare irin shekarar 2021 ba, domin abubuwan cizon yatsa sun yi ta faruwa a cikinta. Tun daga tsadar rayuwa har zuwa ga kashe-kashen mutane da garkuwa da su da dai sauransu. Don haka muna addu'ar Allah ka yaye mana waɗannan matsaloli a cikin wannan sabuwar shekarar ta 2022 da muka shiga, sannan ya zaɓar mana shugabanni na gari a zaben shekarar 2023. Wasiƙa ta gaba ita ma ta haɗin gwiwa ce, ta ce salon VOA Hausa. A haƙiƙanin gaskiyar magana, mu talakawan tarayyar Najeriya muna ji a jikinmu akan matsanancin halin tsadar rayuwa da muke fuskanta. Allah madaukakin sarki ya kawo mana daukin sa na jan kai. Muna kira ga mahukunta a matakin tarayya, jihohi da kananan hukumomi da su tanadi irin amsar da za su gabatar a gaban Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai. Sako daga Aliyu Usman Taka Lafiya da ɗan Asaba mai fata ya wuri da Malam Umar babban tauki. Wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi matsalar tsaro da ta'addanci a Najeriya kullum sai canza kala take yi. Ya Allah, ka kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya, ko da kuwa makiyan Najeriya ba sa so. Sako daga Usman Shitu Mahuta.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin, da Leonard wanda ya hada shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.